Masu sauraro barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa a zauren zamantakewa inda muke tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan muhimmancin zaman lafiya da samar da ci gaban al'umma da ƙasa baki daya. Sunana Zainab Babaji ni ce ke gabatar da shirin. A yau shirin zamantakewa zai yi duba ne da irin fafutukar da mata ke yi wajen samar wa kansu mafita daga waɗansu abubuwan da ke tarnaƙi wa rayuwarsu don samun ci gaban tattalin arziki da walwala.
Na tuna wani shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa wani lokaci yace duk ƙasar da ta manta tabbar mata a baya ba za ta ci gaba ba. To mata ya kamata mu gaya kanmu gaskiya cewa idan mu ma bamu tashi mu kawo namu gudumawa ba ƙasar mu ba za ta ci gaba ba.
Mu muna duban cewa mace fa na fari kafa a kira ta mace tana da rai tana da tunani ba dabba ba Allah ya ta kuma ba daga kafin namiji ba dan ya tattaka ta ba ba daga kai kuma don ta zauna kan shi ba yayi ta ne a gefan shi inda zuciyar shi yake da koda da komai ba wai mata muna tambaya muna goyawa mata ba dan su mata ba muna goyawa su mutane ne
a cikin wannan wata na Maris ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta kebewa mata rana dan tattaunawa kan matakai da ake dauka don taimakawa rayuwar mata da ƴan mata nasarorin da aka cimma a fannoni daban-daban na rayuwar mata da sauran matsalolin da mata da ƴan mata ke fuskanta taken ranar matan na bana shine zuba jari a harkokin mata da ƴan mata don samun ci gaba a cikin hanzari don samar da tallafi wa mata a karkara da birane Shugaban hukumar kula da jinsi a jihar Plateau barista Olivia Dazem tace har yanzu akwai wasu abubuwan da ke musgunawa mata da ƴan mata.
Yazuwa yanzu waɗanne nasarori za a ce mata sun samu tun shekarun da ake gudanar da irin waɗannan bukukuwa na ranar mata.
Nagode sosai domin wayar da kai da aka yi tun ana ta yi. Akwai mutanen da sun gane cewa dole ne a ba mata da ƴan mata ƴanci. Zuwa makarantu you know a ba su zarafi domin su samu abubuwan da za su yi domin ya taimaka musu mun ga mata suna fita suna ba a zaman da kuma wanda mata a ce wai ana zama ana jira sai maza su ka zo na biyun shi abinda suna bi da gwamnati ne kawai ta taimake su da koyaswa akan you know yadda ana kawo abubuwa sabobi kudin jari da koyaswa yadda za su je su banki ne su nemo taimako banda wannan asiyatance mata sun shiga sosai da ne sai a ce a kada mata ta fita ta je siyasa matan da ta fita ta je siyasa ai karuwa ce amma yanzu abubuwa sun dan canza domin ko a ina ne mutane sun sani cewa domin ka taimakawa ginowan gari dole a ba mata zarafi
ina kalubalen da mata ke fuskanta a duniya ma gaba daya
kalubalen da ake fuskanta na farko kin san dama damoyin mata da ƴan mata shine al'adu an ci nasara akan wasu ko wasu da aka ci nasara ma kafin a ci nasara akan su ma sun riga sun shige mu mata domin har zaki ji na mace ne ta ce ma yarinya cewa ki daina surutu a inda maza suke don abin ya shige mu ko mu ma matan da kanmu mun abin ya shige mu sosai to wannan yana nan a cikin abu ɗayan da ya kamata a ce muna magana akai domin mata su sani cewa lokaci ya kai Majalisar Ɗinkin Duniya mata tashi na tuna wani shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa wani lokaci yace duk ƙasar da ta manta tabbar mata a baya ba za ta ci gaba ba to mata ya kamata mu gaya kanmu gaskiya cewa idan mu ma bamu tashi mu kawo namu gudumawa ba ƙasar mu ba za ta ci gaba ba ke na biyun shi ko kin samu wani matsala ko yarinya ne ta samu wata matsala kada mu zauna a wurin akwai gobe mu tashi zamu iya yin wani abu haka ba domin idan kin gaya ma kanki cewa ba zaki iya yi ba to ba zaki iya yi ba amma kin gaya ma kanki cewa zan iya yi to zaki iya yi
zaman lafiya da dadi sai da shi zaka jima burina
wani sashe na mata da ke fuskantar cin zarafi da tsangwama shine masu bukata ta musamman wanda aka fi sani da nakasassu Malama Zainab Mustafa, shugaban mata ne na gamayyar kungiyoyin masu na ƙasa a Najeriya. Tace rashin basu dama su bayyana hazakar su ne ke janyo musu komo baya.
Mata masu na ƙasa suna ana kyaman su kuma ba a jan su kusa a sa su a cikin abubuwan policy na government da ya kamata. a bamu chance, kuma in aka bamu chance za a ga mun yi abin da ya kamata, kuma at the same time a lokacin ne za su ga the kind of potential da Allah ya ba kowa, yana da irin basiran shi da irin hazakan shi. So in aka bamu dama, ina kiran ga mutane su fahimta mu mutane ne kaman kowa. In aka ce disability does not mean kai kana da disability a zuciyanka, zaki gani haka zan iya yin abubuwa da yawa da kaina. Bayan ni national woman leader ne na Joint Association of Persons with Disability, already ni ma'aikaciyar gwamnati ne, kuma I'm an auditor a gurin
da yake kuna fuskantar waɗannan matsaloli. Akwai matan da suke kawo miki korafin cewa kila idan suna da aure mazajen suna dukan su, ko ana musu fyaɗe, kuna samun irin wayanna tsakanin wayanda wato mata waɗanda suke da nakasa?
So sai kuwa akwai matan da suna da aure mazajen suna aure na suna wayansu suna dukan su, wayansu ba sa iya ci da su, wayansu abubuwa, akwai wayanda ba su yi auren ba, boyfriend din su suna iya cutar da su, they even end up raping them. Akwai mutanen da kuma just a cikin family din su da kuma al'umma gaba daya ake musu irin wayannan abubuwan, amma muna kiran ga mutane da al'umma su bamu dama su ga irin baiwar da Allah ya mana. Iyaye wayanda suke da yara, wayanda suke da wani impairment, su ja su, su nuna musu ba bambanci. Kamar ni iyaye na, tunda abin nan da ya faru da ni tun ina karama, iyaye na sun shiga damuwa, amma iyaye na sai suka bada ma preference akan yan uwana. Pipiko na samu ilimi, kuma yana neman gwamnati su kawo mana tallafi da taimako. Yanzu ya kamata gwamnati su kula da kaman makarantarmu, in za a dau ma'aikata su bamu kaman like 10%, saboda wannan abubuwan ne zai rage mana wannan na disability din a jikinmu.
Domin samun mafita kan matsalolin matan ne Malama Jummai Madaki da ke aiki a kungiyar Rafa da ke samar wa mata ƴanci da basu kariya ta shirya wani taro inda ta gayyato maza zalla don tattaunawa kan halin da mata ke ciki a yankunansu domin samar musu da mafita.
Muna duban cewa mace fa na fari kafin a kira ta mace, tana da rai, tana da tunani, ba dabba ba, Allah ya ta kuma ba daga kafin namiji ba don ya tattaka ta ba, ba daga kai ko don ta zauna kan shi ba. Yayi ta ne a gefen shi inda zuciyar shi yake, ba wai mata muna tambaya, muna goya mata ba don su mata ba, muna goya don su mutane ne.
Shekara da shekaru ana wannan biki, har yanzu ba ku ga sauyi ba, ba ku ga canji ba, ne yasa aka ci gaba da wannan
biki? Muka canja wannan shi, muka ci aka ce maza ne suke yi, muka ci bari mu kai musu teburin su, domin so da mata ke maganan mata. Na fari kenan muka ce maza ku yi maganan mata, ba mu ce ma mata ba, mu ce ku yi maganan rayuwa kawai. Kin ga abin da ya faru yau, don su da baki suka faɗa, kuma su da baki suka ce ga abin da za a yi.
Amma me suka ce?
Za su koma su yi abin da ake ce community law, wata doka ne na zaman su, su duba in kai wannan ga abin da za maka. In kai kin san lokacin a da mu mun ji cewa in kai sata a anguwa za ma dan biri, kuma lokacin sata bai yawa kamar yanzu ba, za a dora ma abin da ka sata, to yanzu haka za a yi. Suka ce in aka yi ga abin da za a yi, kuma irin wannan yafi ƙarfi, domin sun san cewa za su aikata, ba maganan police a ciki, ba maganan tafiyan court. Sannan muka sun tun kiran suka yi, suka ce a me ma sarakuna da ƙarfin su, da wane kai ba sarake kana kana wuce gaban gidan ba sarake baka sunkuya ba, balace kuma yi kira baka zo ba, balace ga doka baka bi ba. Ai abin da za a ba namijin da ya gaba, da abin da za a ba namiji, ya kamata a daga mace ta kai daidai level namiji, don mu ma mu cika burin dalilin da Ubangiji ya yi mu.
Kullun idan kuka yi wannan zance, akan fassara shi da cewa kuna neman daidaito ne tsakanin ku da maza. Har yanzu dai kun kasa fassara ma mutane.
Ba maganan, ba maganan, ai akwai abin da ba za ki raba da namiji ba, gyaran Ubangiji ba za ki raba ba, amma akwai abin da jinsi, ai wace namiji ba zai yi shara ba, wace namiji ba zai yi dakuwa ba, amma ba wanda zai tambaya namiji zai aihu, don wannan yin Ubangiji ne. To wannan abin da muke son a canja don mu yi tafiya dire shine abin da an ce, ba abin da Allah ya yi ba.
Malam Jonathan Dengen ya ce tuni suka ɗauki matakin shawo kan cin zarafin mata da ake yi a yankunansu.
Mu yadda muka gana cin zarafin mata, sai muka gan zamani ta canja, sai muka ce to abin da za a yi shine a sake bin zamani yadda za a ci burin a kuma a kotelin wayannan abubuwan. So abin da muka yi shine mun zauna a traditional council, mun gayyace jama'a da su associations da suke a gyan, mun ce to me za a yi, sai aka ce to a rubuta bylaw
kamar wata doka,
yauwa wata doka kenan da za ta sare yancin mata da ƴan mata da yara. To da aka zo na shine mutane suka ce to a dinga fada in an dike namace ga abin da za yi ga hukunci, an dinga haka har muka rubuta. Da aka rubuta sarakuna da sauran manyan association suka sa hannu a dokan. So da aka sa hannu shi ake amfani da shi yanzu. Sai muka gani a traditional council din ba mata, maza ne kawai, don sarakuna ne da masu wangwani. Sai aka ce to abin da za yi a kawo mata ciki. Sai aka kawo mata guda tara. Yanzu sun zama part na traditional council. Sai nan muna tafiya sai muka gan kuma ashe akwai ƴan mata da ba su yi aure ba, su ma an bar su a baya. Sai muka ce to wa zai dinga giya mana abin da ke faruwa da ƴan matan da ba su yi aure ba. Shine aka ce to a kawo yarinya ta zo ta shiga domin ta dinga giya mana abin da ƴan mata suke so. Yanzu an sake introducing yarinya a cikin traditional council again, tana zuwa meeting.
Wani abin da ke hada zamantakewa shine aure a tsakanin al'umma ma gaba daya. Kwanakin baya ko kuma shekarun baya-bayan na an ga yanda akan tsawwala kudin dukiya na auren mata. Wani lokaci kuma yakan zama sanadi da su mazan nan ba sa daukaka ko kuma ba sa girmama mata. Wani mataki ku dauka a wannan bangare?
Wannan ma tana cikin dokan da muka yi. Domin mun zo mun gane yaran sai kaga akwai abin da ake ce da shi juttele, wato za a rufe yarinya daki sai a biya ce an aure ba tare da son ta ba da kuma son iyayen ba. Sai muka ga wannan abin tana ci gaba har a zuwa yahu yara da yawa amma ba biya dukiya ba. Shine muka ce to shi ma sai a sa shi a cikin dokan domin a rage irin wayannan abubuwan. To abin da aka yi shine muka sa an nan yi kamar tamboyi a cikin gari me yasa yaran suna haka. Sai suka ce ai dukiyan ya musu yawa ba za su iya biya ba, iyayensu kuma ba su da kudi ba za su iya biya ba. Shine muka ce to a sa shi a cikin dokan ya zama dukiyar yarinya zama kamar naira 30,000 wadda ko shi saurayin ma da kanshi zai iya biya. Da wasu kayakin da akan biya a biro muka rage su sun zama da sauki. To yanzu mun gan yara yanzu suna aure mai kyau, suna biyan dukiya da son yarinyan da son iyayenta.
Ita ko Hajiya Rabi Mudi daga kungiyar tallafawa mata mai lakabi da Wiscot tace mata yanzu sun gane cewa suna da gudummawar da za su bayar don ci gaban rayuwarsu da iyalansu.
Because yanzu lokaci yayi da kowa ya bude ido ya gane cewa ilimin ƴa mace yana da muhimmanci. Ƴa mace ta zama ne cewa tana da sana'a ko tana da aiki yana da muhimmanci, domin abubuwa da dama sun faru da aka nuna cewa mata idan abu mara kyau ya faru ko yaki ko na abu su ne suke shan wahala. A bar su da yara ƙanana, a bar su ba mazaje, su ne widows da sauransu. To anan sai aka gane mata ma ashe suna da gudummawar da za su ba su. Al'adu da dama gaskiya sun ragu duk da ba za a rasa saura a wasu gurare ba, wanda kuma ana ci gaba da fadakarwa muna fatan cewa za a samu saukin wannan.
Yanzu kuma ga shawara kan inganta mutuncin mata.
A sunana Dagang Dudu Daliop. Yara ƴan maza yanzu sun fita daga gurbin iyayensu inda ba sa jin magana, kowa ya koma harkan shaye-shaye, shan kwaya da sauransu. Waɗansunsu kuma da suke sun ci sa'a sun dan sami ƴan kwabo-kwabo, suna ganin sun gama samun komai a duniya, ba su son su ji kowa, harkan addinin ma ba sa yi. So abubuwan da sun tattaru sun lalace. Ga kuma yanayin yanda abubuwa suke a Najeriya yau da komai ya yi wuya, gonaki ba a iya zuwa don tsananin musifan da yake daji. To mata ne masu shan wahalan kuma. Muna bin dokan da gwamnati suka tsare na VAP. Wannan shine dokar da take ƙasa wanda za ta hana duk wanda ya ci mutuncin mace ko ma na waye shi ma za a bi shi da bala'i.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin zamantakewa na wannan mako. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku a wannan shiri, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya.
Dan Allah ku zo mu dau hanyar gyara da tana cikin mutum.